Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Idan farauta ta kika kunkuru ma sai ya tsere wa karanka. Wani wanzami da yake ikirarin shine sarkin mayu na albasu ya gamu da babban mai. Sai ku biyo mu don jin yadda tusa ta kure bodari bayan da yace ai mutanen yankin dora sai yake kawai kan keken bera. Har ta kai na sa tsofaffi su tsarki a bawa yara ruwan tsarkin su kuma su kwankwada wai maganin mai tani.
Suka kuskura baki kuma yaran da wannan su matan aure ne amma ƙaranan yara ne ba girma suka yi ba.
Sati guda kenan da sakin wani dan mari. Tun bayan da gwamnatin Kano ta nemi a saki irin waɗannan ƴan mari, sai kuma ga wata gagarumar aika-aika da ake zargin ɗan marin ya aikata, inda ake zargin ɗan marin ya caka wani mutum wuƙa a ido, inda likitoci suka ce idan mutum ma ya mutu ɗungurungun. Shi ma dai wanda tije ya roƙi kwamishinan ƴan sandan jihar Kano, yiwa Allah da ma'aiki ya shiga tsakanin sauran ɗan sanda na kwakwaci mai suna Mustapha da aka fi sani da Hamana. Saboda kokarin da yake yi na ganin sai ya ga bayan wannan dattijo duk da wannan dattijo ya kai shekaru 70 a duniya.
Akwai wani dan sanda ne da ya sani a gaba da ni da iyalina.
Dan Allah dan Annabi min yadda malafi yayi ba a hana a hukunta shi.
Har yanzu dai matashin nan Inusa Ado da aka fi sani da Khalifa Di Ado shugaban gidauniyar Poverty na can gidan kurkuku yana ci gaba da cin gabza bayan da har yanzu ya kasa cika sharruɗan bada beli. Kaɗan kenan daga cikin kunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin jin gundarin shirin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Kamar yadda al'umma suke ta bayyana ra'ayoyinsu a baya kan cewar saurin rushe makarantun ƴan mari, wato dai makarantun gyaran tarbiyya a jihar Kano, ba zai haifarwa da al'ummar Kano ɗa mai ido ba. Da alama dai wannan magana tana kan gwadabi. Domin ku a kusan mako guda kenan da ya gabata da sakin wata makarantar ƴan mari a nan Kano, sai ga wani mutum mai suna Malam Salisu Yahaya, ɗan kimanin shekaru 40 da haihuwa a duniya, ya kuma ce yana da ƴaƴa yana da mata, amma ya tsinci talatarsa a Laraba, bayan da ya je gidan babarsa da ke can ƙwalwa ya gaishe ta. Bayan da ya fito zai tafi wajen sana'arsa ne, sai suka ci karo da wani matashi, wato dai wani matashi da ake masa lakani da suna Mario, wanda kuma aka ce shi Mario bai yi sati guda da fitowa daga gidan mari ba. Bayan da suka ka ci burin ɗan magana kan ce mugun gamo, sai wannan mutum ya nemi da shi Mario ya bashi hanya ya wuce, kasancewar hanyar ƴar kugutse a wannan loko na ƙwalwa. Amma dai kan ka ce kwabo, sai wannan matashi mai suna Mario ya dauko wata wuka samfurin ga yawo jini na wuce aljihunsa, wacce ake zaton ko zabira ce ma bai wata ba, kawai ya daba shi Salisu a ido. Bayan ga fasa masa ido, ga wani wawan yanka da ya masa a fuska, lamarin dai babu kyan gani. Kankace kwabo dai mutane sun kawo Salisu ya haya dauki, inda aka gaggauta kai shi wajen ƴan sandan Jakara. Sannan kuma jami'an ƴan sandan sun yi kokari wajen kamo shi wancan yaro mai suna Mario. Sannan kuma aka yi sauri aka dauki wannan bawan Allah tare da kai shi can asibitin Murtala. Bayan da aka kai shi can asibitin Murtala ne, wannan mutum ya bayyana Inda Ranka cewar sai da ya kusan kwana 7 shi yake daukan nauyin kansa, magunguna da ma dukkanin abin da asibiti yake bukata. Wato dai daga bangaren su Mario babu wanda ya zo domin duba shi ko kuma ya bashi wata gudunmawa. In takaice muku bayani dai yana can asibitin kwance, sai ji yayi waitini an bada ma belin Mario ya shiga gari yana ci gaba da gararinsa. Lamarin da ya sanya wannan mutum ya shaida mana cewar likitoci sun ma fice idan nasa guda ɗaya ya mutu.
Ni na to na je aiki na dawo zan tafi gida, ko sai na tuntube da kafar yaron, ko sai na ga cewa kai ya kaje kafa ka akan hanya, sai wayo ga zan yi, ko sai na ji ka fa sala eh ya fa samu gido wallahi shi ana makwara da yake ni kuma ana kwalwa nake, ko jin ne zabira ce kace Allahu alamu wallahi ban san me yake faruwa ba, ko sai ji ne jini ya ji a fuska ta gaje na samu wani ba an yaro ko ina yi min jagora na ce mu tafi asibiti. In dai bana ganin gaba bana ganin abin da yake gaba na, kuma na je wajen likita ya bani abin nan file din ya zo ya ce wai ido ya mutu.
Bisa wannan abin ban takeici da zargin sakin Mario da ake zargin DPO na Jakar yayi, ya sanya filin Inda Ranka ya tashi dan ake ta kanat, wato Amina Abdu Bakanoma, wanda ko bai zame ko ina ba sai shedu kwatar rundunar ƴan sanda da ke banfai a nan Kano dan jin dalilin da ya sanya aka saki wancan matashi da ake zargin shine kan wa'uwar gami inda wakilin namu ya gana da DSP Abdul Haruna Kiyawa wanda ke zaman kakakin yada labarai na rundunar ƴan sanda da ke nan Kano wanda ya gaya masa cewar tunda dai magana ta fara nisa to kamata shi wancan mutum wato Salisu Yahaya izo yi korafi kuma babu shakka rundunar za ta dauki mataki akan shi wancan DPO da ma wannan matashi
abun da ya kamata shine muna da sashen karbar korafi a nan Banfai wato office din mu na public relations kenan wanda duk inda dan sanda yayi maka abun da ba daidai ba wanda kana tunanin abun nan ba daidai bane ka kawo korafi a gaban mu ko ina yake zamu nemo shi zamu sa a kamo shi kuma mu bincika babu shakka mun bincika mun ga abun da aka maka ba daidai bane to akwai hukunci mu ma wanda ake na ƴan sanda zai biyo baya
har ila fil inda ranka ya kokarin jin tamakin shi wancan matashi Mario to amma dai tunda dai an ba da biyallin sa to mu samu damar ganawa da shi ba sannan kuma mun iya bakin kokarin mu har zuwa wannan unguwa ta kwalwa amma dai bamu samu damar ganawa da Mario ba Allah kuma ubangiji ya sa mu dace ya fitar da Aida Karogo to tunda dai muna abin da ya shafi ƴan sanda ne bari filin inda ranka ya kawo ku tattaunawa da wanda Tijo mai shekaru 70 a duniya wannan da Tijo mai suna Malam Rabilu shine ya shigo cikin wani yanayi mara dadi har ma da Esa wacce take ta gurshe ƙyan kuka wanda yake roƙon kwamishinan ƴan sandan jihar Kano da yawa Allah da annabinsa ya kawo ƙarshen abin da yake faruwa tsakaninsa da wani ɗan sandan kwakwati mai suna Mustafa da aka sani da Hamana inda ya bayyana wa inda ranka cewar wannan ɗan sanda mai suna Hamana ya uzura masa domin kuwa har kama shi ya kai shi ya tsare wai dan ɗansa mai suna Umar ya yi masa laifi inda ya ce bai sake shi ba har sai da aka kawo Umar lamarin da ya sanya ake ganin cewar akwai zargin cin zarafi tsakanin wannan ɗan sanda Hamana da shi wannan dattijo mai suna Malam Rabilu domin kuwa ya ce wannan fa ba shine karo na farko ba
akwai wani ɗan sanda ne da ya sani a gaban ni da iyalina eh zuwa ina gida ya sai da mota ya tafi da ni yaje aka ji aka tsare ni sai an kawo ɗan nawa sai da aka ɗan nasa na aka zuna aka sako ni an zo an tafi da mota ma sai ɗan sanda wallahi a cikin mota aka sani
ita ma da diyar Malam Rabilu wacce take ta gurshe ƙyan kuka ta shaida wa inda ranka cewar fa ba su da mataimaki sai Allah kuma duk lokacin da wannan ɗan sanda ya kulla baban nasu to su fa ba su da zama ta kuma ce idan ɗan uwanta Umar yayi laifi to ta ba da dama kuma dukkanin su ashirin suke su ba da kai bori ya hawo wajen a hukunta kanin nasu to amma dai ba su ga dalilin da za a sanya tsohon su kullun a tsaye ba
muna roƙon kwamishinan ɗan sanda da ya taimaka mana ya shiga tsakanin su da Umar dan Allah dan Annabi min yadda malafi yayi ba a hana a hukunta shi ba in yayi laifi amma dan Allah dan Annabi ya tausaya wa mahaifinmu ya dubi tsufansa dan Allah dan Annabi
to anan ma dai filin inda ranka ya tuntuɓi kakakin rundunar ƴan sandan Kano Abdul Haruna Kiyawa kan wannan batu inda ya ce wannan malam tsoho Rabilu to ya gaggauta yin korafi a ofishinsa shi kuma insha Allah zai dauki matakin da ya dace wajen ganin an hukunta wannan ɗan sanda matukar dai an same shi da wuce gona da iri
duk wanda ya kawo korafi akan abin da ba daidai bane to tabbas za a bi masa hakkinsa kuma za a dauki kyakkyawan mataki wanda doka ta tanada mafi yawanci mutane sukan kai korafi inda bai kamata ba abin da ya kamata yi na farko ya kai wa DPO din sa ya gaya masa abin da yake faruwa wanda in bai gamsu da abin da aka yi masa ba ko kuma kai tsaye ya taho nan headquarter ɗan sanda ga nan babban mu nan in sun zo ku basu insha Allah kowaye zamu nemo shi kuma zamu yi abin da ya kamata
har yanzu dai matashin nan wato Inusa Dan Lami Ado wato dai shugaban gidauniyar nan T4Party yana can gidan kurkukun kurmawa yana ci gaba da cin gabza bisa rashin cika ka'idodi na karɓar beli tun a makon da ya gabata ne wata kota a nan Kano ta tura shi Inusa Dan Lami Ado gidan kurkukun kurmawa biyo bayan rashin cika sharɗan beli da kotun ta bayar idan mai sauraro da biye da mu dai mun ta bibiyar yanda wannan matashi mai son yin kuɗi dare ɗaya ya ci gaba da gallarsa ina ta karɓar kuɗaɗe a wajen mutane da zummar zai ba su aiki mai gwabi-gwabi bayan da ya rinƙa musu roman baka su kuma al'umma suna ganin kamar gaske ne inda suka rinka hada masa kuɗi babu gaira babu dalili shi kuma yana tsan yana yin abin da ransa yake so da kuɗaɗen al'umma su kuma mutane suna nan suna zuba ido da baya dai har wata ofa ta boge ya fara bugawa yana ba mutane da zumar rai a dakace shi abin da ya rage mutane su fara jin alert har ma ya bayyana inda ranka wasu cibiyoyi guda uku da suka hada da wata alhuda da wasu cibiyoyi na ba da lamani da kuma rance da ayyukan yi na kasashen duniya waɗanda kuma gano duk gaibi ne to dama dai Bahaushe kan ce rana dubu ta ɓarawo kuma guda takta mai kaya sannan kuma ƴan magana kan ce tusa fa ba ta hura huta da fatan al'umma za mu hankalta mu kuma fa'idantu Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu ya sanya mu fi ƙarfin shaidani wannan dai wata ƴar manuniya ce da kuma hannunka mai sanda. Kafin mu je ga teburin ƴan talla garkashin Alhaji Aminu Bello, bari shirin inda ranka ya gayyato wakiliyar mu Amina Musu Isa wacce ta leka shafin mu na Facebook da kuma kunshin abin da ta samo mana kan maharoron da kuka tafka akan kanin labaran da muka rigaya muka baku ajiya. Amina, idan kin shirya gare ki.
Za mu fara da ra'ayin Kabir Awwal Abubakar da ya ce abinda lauyoyi suka yi yayi daidai da fatan za a yi wa kowa adalci. Sai ra'ayin Abubakar Kabir Muhammad da ya ce sabon kwamishinan matasa Allah ya taimake ka akan wannan kudiri naka. A nasa ra'ayin Umar Abdullahi daga jihar Bauchi cewa haba jami'an hukumar SAS a dinga sara dai ana duban bakin gatari. Sai ra'ayin Khadija Aliyu da take cewa gwara da aka maka su a kotu da fatan za a yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata.
To gai da Amina Hamsu Isa. Masu sauraro shirin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio murya jama'a. Madalla. Yanzu kuma sai ci gaban rahoton mu kan asalin dalilan da ya sanya mutane ke hawa dutsen Dala. Wato dai a irin rana ta takutaha wacce muka yi ta a ranar Lahadi ta gabata. Har ma da tarihin gargajiyar Malam Bahaushe tare da Malam Nasiru Salisu Zango.
Dokar kasar Kano a wancan lokaci shine tunda kasa ce mai tsarki ta gamayyar addinan Hausawa da suke aikin haji duk shekara a cikin ta, kuma malaman su da limaman su duka na ciki. To ba a yadda kai noma a cikin ta ba, ba kuma a yadda kai farauta a ciki ba. Wanda duk yayi wannan to zai iya fuskantar fushin ubangijin su, ko kuma ya fuskanci yaki daga sarakunan kasar waɗanda suke zaune a Santolo, wato tsako kenan dake karamar hukumar dawakin kuda a yau. Wannan dalilin ne ma ya sanya shi kansa limamin su mafi shahara wato Barbushi yake tafiyar wuni domin ya farauto nama, saboda ba damar yin farauta a garin Kano da kewaye. Hakan ta sanya kabilar Doma suka bar garin saboda farauta suka koma Kazaure karkashin jagorancin shugaban su mai suna Kazaure. Har kuma akwai yunkurin Bagaudawa. Farkon waɗanda suka fara yunkurin rusa wannan addini sune Abagayawa. Asalin su dai makera ne da manoma, sukan kuma taba farauta a wancan lokaci saboda buƙatar sabon wurin noma da kuma neman ƙarfe domin ƙara faɗa da sana'ar su. Ta sanya dole su fara neman sabon wuri inda za su samu ƙasa mai yalwa da kuma isasshen ƙarfe. Ba kuma inda yake da wannan abubuwa in ba Kano ba. Gashi kuma ba a noma a ƙasar Kano, kuma ba a farauta, ba kuma dama a haƙi ma'adinanta. To amma fa dan wuya ba za a bar dadi ba. Zuwan Bagauda Kano ya tabbatar da shi fa ya ga wuri, domin ya ga akwai ƙarfi a ƙasa, ga kuma ƙasar noma mai albarka, sannan ga dabbobi kala-kala. Dan aka yanke shawara shi fa sai dai a yi wacce za a yi. Amma dole a bar su su ci gaba da rayuwarsu a ƙasar Kano, kuma dole su noma ƙasa, dole su haƙo ƙarfe, dole kuma a bar su su yi farauta, dan ba za su bar nama a banza ba. Wannan yunkuri na Bagauda da mutanansa ya ja musu tsangwama daga sarakunan Santolo da kuma tofin alatsi ne daga manyan limaman Kano. Ko da yake da farko Bagauda ya keta doka yayi yanda yake so, amma ba a jima ba, Santolo ta zo da rinduna mai ƙarfi ta fatattake shi, inda ya share ƙyar ya tattara ya nasa ya nasa ya koma shema a ƙasar Kazaure, a can ne ma Allah ya masa rasuwa.
Wai a kuma bakin magana kenan. Allah ya samu dace. Yanzu kuma wakilan namu MB sun shigo. Wato dai ni sai ba Umar Madaki da Amina Musu Isa wanda za su shigo a fannin mu na kokon san a wannan karo, kuma me aka zakulo mana ne?
Shin kokon san mutanen da suka fi kowa matakan tsaro a duniya? Mun san tsaro abu ne mai muhimmanci, musamman idan ya kasance mutun yana rike da ragamar mulki. Sai dai fa waɗannan mutane suna kashe makudan kuɗaɗe ne akan bawa kansu kariya ta hanyar daukar jami'an tsaro da dama da ma tsaro na kimiyyar zamani.
Vladimir Putin shugaban kasar Rasha shine yafi kowa matakan tsaro a duniya. Kasancewar yayi aiki da hukumar tsaro ta kasar shekaru da dama kafin ya koma siyasa, hakan yasa ya san muhimmancin tsaro. Yana da masu tsaro kimanin mutum 3,000 da nau'o'i daban-daban na kimiyyar zamani da suke amfani da su wajen kare shi.
Donald Trump wato shugaban kasar Amerika shine mutum na biyu a cikin wannan jeri tun kafin ya zama shugaban kasa. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa matakan tsaro a duniya, kasancewar su ɗan kasuwa mai tarin kuɗi. Samun mukamin shugaban ƙasa yasa ya buƙaci ƙarin masu tsaronsa. Mutane sama da 1,000 ke tsaronsa da ƙwararrun kayan tsaro na kimiyya.
Kim Jong-un shugaban ƙasar Koriya ta Arewa shine mutum na uku a jerin mutanen da suka fi kowa tsaro a duniya. Kasancewar ana alakanta gwamnatinsa da mulki mai tsauri da matsi, hakan yasa aka yi kokarin hallaka shi daga bisani sai ya ƙara matakan tsaron shi.
To a gaida yan biyin inda ranka, sai a kasance da mu wani satin don jin inda za mu dora. Yanzu kuma sai karamar hukumar Albasu, inda hukumar nan ta anti-corruption wato dai mai yaki da cin hanci da rashawa da karbar korafa-korafa ta jihar Kano karkashin jagorancin Honorable Muhimma Gajiri Mangado ta dakume wani wanzami sarkin aska wanda yake murza gashin bakin sa a garin yana cewa shine sarkin mayu har ta kai dukkan ana shayin sa ko ya zazzabi ya kama mutum sai wannan sarkin wanzamai ya bashi wata ciyawa mai suna Kimbar Maharba a yi masa turare da ita in an yi mutum turare da wannan ciyawa yakan fita daga hayyacin sa ya fara surutai har ta kai yana sambatu yana ambaton sunayen wasu idan ko ya ambaci sunanka shikenan sai sarkin mayu ya tilasta maka amincewa da cewar kai mai ne so da dama dai a garin idan an samu mara lafiya sai sarkin mayu ya yanka kudi masu yawa a bashi sannan ya shiga aiki da suran zai cire mutum mayu dubin wannan bawan Allah ta cika ne lokacin da ya tattara wasu mutane yace mayu ne a garin ya kuma tilasta musu yin tsarki a kuma bawa yara ruwan tsarkin su sha daga bisani ne wannan magana kuma ta kai kunnan hukumar anti corruption karkashin Muhimma Gaji kuma hukumar ta yi tattaki ta kuma sa mu nasarar tsabke wancan sarkin mayu a zantawar su da Nasir Salisu Zango sarkin mayan ya ce dama can zuki ta malleke shakawa mutanen garin amma yana neman afuwa domin kuwa yayi babban kuskure
ya wanzan gaskiya kuskure ne game da harkar da ake da ne sa an samu kuskure ba gane ya nake ba magani dai ake bada sai a sha a yi turare shikenan haka ne idan aka turara shi sai ya bayyana wakilan gurin ne make gidan hakimi su ne wakilai su ne za su ji
Najibullahi Musa jami'i ne a hukumar anti-corruption a bangaren masu binciken tsirrai na wannan hukuma ya ce sun binciki tsirran da sarkin mayin ke amfani da shi kuma sun gano cewar wannan tsiro shine idan an yi turare da shi yakan fitar da mutane daga hayyacinsu su fara sambatu saboda karfin ciyawas
saboda haka an ce musu wane da wane mayu ne saboda haka in suka shiga wannan yanayin a ƙarshe kai abin da su dinga faɗa shine wane da wane ne suka kama su shine abin da ya faru so ita wannan plan din ma a yanzu a halin da ake shine amma hana yin turare da ita saboda an gano cewa ba ma dan adam ba
shi ma ana sa bangaren Malam Muhimma Gajiri Mungado wato dai shugaban hukumar anti corruption ya ce ai da ma can ya ce suna da sashin al'amuran lura da mayu domin kuwa duk mai tar mutum idan yazo hannunsu zai sunkuya ya lashe mai tarsa
na farko dai an sa sun yi tsarki mutane wanda suke da dattijai da ƴaƴansu da jikoki ma amma a gaban su aka tirsasa su aka ci mutuncin su aka sa suka yi tsarki suka kuskura baki kuma yaran da wanda su matan aure ne amma ƙananan yara ne ba girma suka yi ba aka ba su ruwa suka sha wannan ruwan su to ruwan tsarkin da sauransu to in ka kalli abin gaba ɗaya sai ga ashe a wannan zamanin muna da irin wannan shirma dama tun da yazo muka tambaye shi ya mana bayani akan yanda abubuwan suke tun daga nan muka gane cewa dama ƙarya yake yi kuma abin da muka ji abin da ya manta takacci a albasin sai muka ji ashe an dade ana wannan abin tun ma kafin zuwan wannan hakimin na yanzu ana irin waɗannan abubuwan to shine yanzu ita hukuma muka yanke shawarar cewa bari mu je albasin da kanmu mu sa a tattaro mana mutanen da aka yi wa irin waɗannan kazafin su gani da kansu ya ƙareta kansa da kansa
amma yace gobe za a je garin da albasu domin a tsayar da mayan gaibu ya lashi aman sai da yi domin jama'a su daina zargin mutane a kuma gane wane ne cikakken mai to Allah kai mu goba haka kuma a filin inda ranka ya karba takardar wani bawan Allah mai suna Shamuel Musa daga asibitin kashi na Dala inda wannan bawan Allah yake neman tsabar kuɗi har naira 210,000 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki sun ce suna da naira 106 da haka suke roƙon ku ya bayan Allah ku taimaka musu da sauran har ila filin inda ranka ya karba takardar wata baiwa Allah mai suna Maryam Kasumu ita ma da za a yi mata aiki a asibitin Nasarawa mahukuntan asibitin kuma ke neman kuɗi naira 70,000 sai kuma takardar wani ɗalibi da ya shigo da ita ɗazu wanda yake neman taimakon ku ya bayan Allah mai suna Hassan Adamu Abubakar wanda ya samu wani gagarumin aiki a can wata ƙasa yake so zai tafi don haka yake buƙatar naira 100,000 da ɗoriya a matsayin kuɗin da zai biza da fatan za a tara a gaza musu gaba ɗaya
daga kuma anan shirin inda ranka zai ɗiga aya a madadin madugun shiri Nasir Salisu Zango Amina Abdu Baka Noma Amina Hamisu Isa da Nusaiba Umar Madaki Abraham Hamis na Madina shine wanda ya sarrafa na'ura dan sada ni da ku. Ni kuma Yusuf Ali Abdullahi nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.